Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan maraicin Alhamis 7 ga watan Satumba. Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 2531 da kuma 41. A yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma kuna iya jin mu ta gidajen radio amfani da sarauniya da niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmad Kamara,
Safinatu Sada Sodangi, tare da ni Maryam Bashir Bugaji.
To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To yau ma ita zamu inda zamu maida hankali akan yajin aikin nan na sai baba ta gani da kungiyar kananan likitoci masu neman horo ke yi.
Saboda ba kayan aiki a asibitoci, me yasa haka mu muka zabe su su gyara mana su albashi mu su biya mana don likita? Yanzu ko a nan neighboring countries namu likitoci suna samun kuɗi fiye da mu. Saka samun mutane likitoci sun gama karatu ba su zanna su yake Najeriya ba, suna fita domin kowa na neman bukatun kansa ne.
Ya wannan yajin aikin ke shafar jama'a gari, shin akwai mafita? Domin samun ƙarin haske da fahimta, za mu ji daga asibitoci da mai tsokacin al'amuran yau da kullum har ma da jama'ar gari.
Amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter ma na nan tafi.
Sai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. To bari mu fara jin rahoton da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya aika mana kan wannan yajin aikin da kananan likitoci masu neman horo don mu ji inda aka kwana.
Su dai waɗannan kananan likitoci da ake kira resident doctors sun ko fara yajin aiki ne ma tun a ranar Litinin da ta gabata domin matsalan ba ga gwamnatin ƙasa da ta share musu hawaye. Amma ko sanarwar da likitocin ma suka fitar a farkon makon nan sun ce sun tsunduma yajin aikin ne saboda ganin cewa gwamnatin ƙasa bata ma shirye biya musu bukatun da suka dade suna korafi akai ba. To wai ko su bukatu ne ma likitocin ke korafi akai? Dr. Kefas Thomas na kwatkin shugabannin kungiyar likitoci a Najeriya a jihar Taraba. Ya ko bai ne irin bukatun da suke bukata a share musu hawayen?
Ababai da yawa. Da saninka ne cewa manyan Najeriya yanzu in sun tashi rashin lafiya ba su zuwa asibiti a Najeriya, suna fitan kasan waje. A dalilin me? Saboda ba kayan aiki a asibitoci. Me yasa haka? Mu muka zabe su su gyara mana inda suke je neman lafiyar nan, marasa kuɗi dan talaka ka ina zai samu kuɗi ya fita kasan waje jinya? Su gyara mana asibitocin mu saboda mu ma mu yi jinyan da ya kamata. Su albashi mu su biya mana don likita? Yanzu ko a nan neighboring countries namu likitoci suna samun kuɗi fiye da mu. Saka samun mutane likitoci sun gama karatu ba su zanna su yake Najeriya ba, suna fita domin kowa na neman bukatun kansa ne. So in an gyara salary structure namu, an gyara mana asibitin mu, ba dalilin da zai samu fita waje.
Yajin aikin dai tuni ma ya shafi ayyukan kula da lafiya a manyan cibiyoyin kula da lafiyar jama'a a ko'ina cikin Najeriya, musamman a wannan lokaci da 'yan ƙasar ke koka da matsin tattalin arziki. Malam Salihu Muhammad wani matashin magidanci ne, ya ko bai ne da lamarin ma ya rutsa da shi a asibiti.
Wato kamar yadda kake gani, ina tare da iyalina ne, wallahi ba ta jin daɗin jikinta. Kuma mun zo asibiti yanzu an ce mana wai likitoci suna yajin aiki. Gaskiya ban ji daɗi ba, saboda kaga ni mai karamin ƙarfi ne, kuma kaga irin halin da take ciki ba amma san yaya ba mene tukun nake damunta. To amma kuma kaga kuma yanzu sai dai asibitin masu zaman kansu, kuma kaga ni ban da karfin da zan kai iyali na wani wuri. Gaskiya ina cikin wani hali na neman taimako.
Kawai yanzu dai kokarin da gwamnatin kasar ma ta yi domin shawo kan kananan likitocin fa abun koya ci tura, domin ko an tashi ba tare da cimma nasara ba a taron shiga tsakanin da wakilan ma'aikatar kwadagon kasar ke jagoranta. Batun da ku yasa ma shugabannin cibiyoyin kiwon lafiya kasar yanzu mika kokon baransu ga bangarorin biyu. Dr. Yunusa Uza, shugaban asibitin gwamnatin tarayya ta FMC Jalingo, yace abun takeici ne ma wannan yajin aiki, inda ku ya kira da cewa
to yanzu dai wato abin da ya kai dai muna roƙon gwamnati su saurari kukan wa'annan likitoshin. Tunda za su zauna su tattauna, muna roƙon Allah zai ba su gaya fahimtar juna domin a ƙarshen wannan yajin aikin ta zo. Sannan abinda za mu ƙarasa da shi shine muna so jama'a su ci gaba da zuwa asibiti nan yadda suka saba zuwa domin akwai nurses a kasa ma'aikatan da za su kula da su. Kada su jira su ce sai an yajin aiki an ga ƙarshen shi ba tukun.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To shin ya
aiki ne
ya mutanen gari suke kallon wannan al'amari na maganar yajin aiki? Muhammad Salisu Rabi ya jiyo mana daga kanan Daba a Najeriya, da fatan za a mana afuwar tuntuɓar na'ura.
Yajin aiki ne wanda yake da illa ƙwarai da gaske. Dalili kuwa tunda aka kira su likitoci masu neman ƙwarewa abu ne wanda yake da matsala ƙwarai da gaske, duba da irin yadda ma yanzu ake samun ƙaruwar cututtuka na zamani waɗanda suke buƙatar ƙwararrun likitoci su buku ba kai. Wannan yajin aiki zai iya kawo naƙasu ƙwarai da gaske musamman ga mutanen ma da suke ƙarƙashin kulawa ta musamman wadda asibiti ake cewa suna intensive care unit. Kusan duk wanda kaji an ce yana ƙarƙashin kulawa ta musamman ta yi yanayin ciwon da yake ciki babban abu ne wanda yake buƙatar kulawa ta gaggawa aka waye gari. Su waɗannan likitoci da suke kula da irin waɗannan ciwukan da suke buƙatar ƙwarewa sun aje kayayyakin aikinsu. To kaga idan yajin aikin ya ɗore ya ci gaba za a iya samun naƙasu, a dalilin haka ma za a iya samun mace-macen marasa lafiya ko kuma a riƙa samu dagulewa ciwon ma ya ƙara ta'azzara fiye da daɗin da zai iya saka tsoro a cikin zukatan 'yan uwa, iyaye, abokan arziki da waɗanda suka jibinta shi waɗannan marasa lafiya.
Shi wannan yajin aiki ya shafe ka ko kuma ya shafi wani naka?
To gaskiyar magana ni dai kai tsaye ba zan ce yajin aikin nan ya shafe ni ba, saboda ba ni da wani ɗan uwa ko ɗa ko iyaye ko wani makamanci wanda yake fama da wani ciwo wanda nake ganin yajin aikin nan da ake ciki zai iya kawo masa matsala. Sai dai akwai mutane cikin unguwa waɗanda wasu suke asibiti ɗin suna neman magunguna wanda a halin yanzu kuma wannan yajin aikin ya shafe su, wanda kuma rashin wato kasancewar likitoci a bakin aikin zai iya kawo musu matsalolin gaske waɗanda za a yi wahalar shawo kansu in aka basu suka ci gaba.
Wannan yajin aiki a matsayinmu na talakawa na Najeriya ba mu ji daɗinsa ba, kuma ba daidai ba ne. Ya kamata su likitoci su rinka duba halin da yanayin ƙasar nan yake ciki, musamman wannan lokaci da ake fama da cututtuka iri-iri. Duk asibitocin da kaje za a samu mutane babu ma gadajen da za a kwanta a daidai wannan lokaci, kuma a ce sun tafi yajin aiki ba su yi ma talakan Najeriya adalci ba. Sannan kuma ita ɓangaren gwamnati ina kira gare ta ta daina wasa da haƙƙoƙin waɗannan likitoci, su daina wasa da haƙƙoƙin wannan likitoci, saboda gaskiya yanzu muna fama da matsaloli, ana fama da matsaloli da cututtuka asibitoci daban-daban. Ina ga yanzu likitocin nan sun tafi yajin aiki, yaya talaka zai yi daransa? Ina zai je ya samu mafita wajen gwamnati ko kuma su ma'aikatan da suka tafi yajin aiki? Gaskiya ina kira ga ɓangarorin biyu su yi wa al'umma talakan Najeriya adalci dangane da halin da ake ciki.
Wannan yajin aiki ya shafe ka ko wani ɗan uwanka?
Wallahi wannan yajin aiki ya shafe ni sosai, ya shafe 'yan uwana sosai. Yanzu haka akwai kamar mahaifiyata ce wanda take riƙe da ni tana asibiti. Yanzu kawai an ce musu an tafi yajin aiki sai dai su koma gida kawai bayan da za a yi da su. Sun dawo gida bayan ni ga makotanmu na yara waɗanda ba su da lafiya asibitoci duk an daddawa da su tunda an kwantar da su a emergency ne. Gaskiya wannan abin ya shafe ni kai tsaye. Ina kira ga gwamnatin Najeriya da su waɗannan likitoci su tsaya su dubi halin da ƙasar nan take ciki da halin da marasa lafiya suke ciki.
Masiyar abu ne da bai dace ba, saboda kaga mutane yanzu ana fama da cututtuka kala-kala. To kuma su waɗannan likitocin tunda dama su ne zaunannu a asibiti, matuƙar babu su mutane suna galabaita. Kamar yanzu in aka ɗauki cases na malaria, mutane suna fama da ciwo sosai suna zuwa asibiti kuma ba likitoci. To da haka abu ne da gaskiya ni a ra'ayina bai dace ba.
To wannan yajin aiki ya shafe ki ne ko kuma ya shafi wani naki?
Ko dai bai shafi kai tsaye ba, ya shafi 'yan uwana da yawa waɗanda ba su da lafiya tunda suna complain da sun je asibiti kuma ba likitoci. Saboda haka kaga ko bai shafi ka kai tsaye ba, dole zai shafi wani naka.
Ya asibitoci suka ji da wannan yajin aiki? Muhammad Salisu Rabi'u ya ƙara jiyo mana daga asibitin Malam Aminu Kano.
Masu sauraro, ina tare da jami'in hudda da jama'a na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Alhaji Aminu Inuwa. Alhaji Aminu, za mu so ka gaya masu sauraro, shin ya wannan yajin aiki na likitoci masu neman ƙwarewa yake shafar ayyuka a wannan asibiti a halin yanzu?
Eh to ka san duk lokacin da aka ce ana yajin aiki kamar musamman ma asibiti aiki kamar na hadaka ne din da aka ce wani bangare yana yajin aiki kile shi shafi yadda ake gudanar da kula da lafiyar marasa lafiya a asibiti saboda haka gaskiya yajin aiki ya shafi kula da ba da lafiya duk da cewa manyan likitoci da ake kira consultants su ba sa yajin aiki amma su kananan likitoci masu neman horo wanda su suke yi kuma suna bada gudunmuwa ta bangaren saboda haka suna yajin aiki tilas da shafi yadda ake gudanar da aramuwa a asibitin malamin kan.
To ya kuka yi da marasa lafiyan da suke kwanci a asibiti?
To kamar da aka fara wannan yajin aiki ta hukumar asibiti ta kirawo duk shugabannin sassa na asibitin nan wanda kuma dukkan su sun je sun yi taro yadda za su shawwa al'amarin su ba da gudunmuwa daidai gwargwado yadda wannan yajin aikin ba zai kasara ba da kiwon lafiya a asibitin ba saboda haka wanda suke kwance a cikin ɗakunan kwanciya za a cika da gulas wanda suka yi dama-dama a sallame su wanda kuma ba za su iya baya sallame su ba ana nan ana kula da su sannan wanda suke da irin clinic da ake yi su ma za a iya ganin mutane to abin da dai hukumar asibiti ta zauna kenan ta tattauna kuma aka gaya wa duk shugabannin.
Ya kuke da marasa lafiyan da ka zo masu neman bukata gaggawa a halin yanzu?
Ya wannan insha Allah duk wanda yake da bukata ta gaggawa ba zai samu kulawa a bangaren ba da agaji na gaggawa na asibitin. Ai ba wai ayyuka sun kasara bane gaba ɗaya da cewa ba za a iya yin komai ba in za a iya kawo bangaren masu wankin koda tunda ka yawanci ba likitoci bane masu wankin koda yawanci nurses ne suke yi wannan ba su da mushkila to bangaren mu na shaka tafi in dai mutum ya zo daidai gwargwado a wannan za a iya kulawa da mutum a nan wajen wanda dai aka ga ba zai abu nan bane ko za a iya tura shi wani asibiti na gwamnati da yake jihar Kano.
Kenan yanzu in na fahimce ka har yanzu kuna ansarin marasa lafiya ku kwantar?
Shine ke kamar da na gaya maka idan za kawo marasa lafiya wanda a gaskiya aka ga zai galabaita za a karbe shi a kwance inda akwai na kawai ne yake maka ai akwai su manyan likitocin wanda suke ko kolu a asibitin koyarwa malamin Aminu Kano ko asibitin duk asibitin koyarwa ta kasa da ake da shi akwai makarantun likitoci guda uku ake da su kaga a wani na farko wanda ake kira medical officer wanda su ne sun gama karatun likita sannan kuma za su shekara daya ko yi aiki sannan su tafi bautawa kasa to kaga wayannan su ba sa zuwa yajin aiki sannan wayannan da suke yajin aiki sune ake kira registrars wato masu neman kwarewa su zama kwararru a wani bangare na aikin lafiya sannan kuma akwai kwararru na musamman wato consultant da ake cewa consultant to sune mataki uku da ake da su to kaga su kawai na tafiya su suke yin yajin aiki wa'annan suna nan saboda haka duk sanda aka samu wurin lafiya da yake bukatar kulawa su za su duba shi ne su
kowace kudin lance na shi ne kowace hancin lance na shi yanki ga wani lalayin kuka wani ya Allah da miliyan kun iza ne kun ga zahi da ne
awa mai tuwa ba ta ruwa
ya wani ya Allah da miliyan kun iza ne kun ke kun iza ne
awa mai tuwa ba ta
ruwa kuka iza ne manna ya shata
awa mai tuwa ba ta ruwa
nasa yan sanda suka daure shi
hawa mai tuwa ma
to gashi an sake shi ina kuka waya wani ya Allah dan ni ya kun saka ni kun ke kuma
hawa mai tuwa ma
waya wani ya Allah dan ni ya kun saka ni kun ga za
to madalla kowa da abin da yake faɗi su jama'ar gari na cewa likitoci gaskiya ba su masa adalci ba su kuma likitoci
na cewa gwamnati ce
malalla da bai yake
gwamnati ma na da nata kukan
kowa na da nashi to a Facebook da Twitter mun tambaye ku ta yaya ya kamata a magance matsalar yajin aiki musamman ma na bangaren kiwon lafiya ga yadda kuka amsa. sakon farko daga Muhammad Salihu kauren Namuda yace matakar ana so a kawo ƙarshen wannan matsala to dole fa sai hukumomi sun samar da isassun kayan aiki ga asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da kuma inganta yanayin aikin sai kuma uwa uba kyautata wa ma'aikata ta hanyar ba su haƙoƙin su su kuma ma'aikata akwai buƙatar su rinka sanya kishin ƙasar su sama da kishin kawunan su
sai Munzali Sulaiman shugaba yace amma fa yau da gobe ku sani a duk ma'aikatan Najeriya babu masoya zuciyoyin su irin ma'aikatan lafiya da malaman jami'a domin a tunanin su su kadai ne ma'aikata kuma sun fi kowa albashi amma sun fi kowa rashin godiyar Allah sannan ga su da alfahari kamar ƴaƴan damusa ga isa kamar ƴaƴan zakuna ga barna kamar ƴaƴan birai ga rashin san albarka na abin hannu kamar indararu saboda rashin wadatar zuci sai tsabagen san strike amma babu kwarewar aiki
sai kuma Nasir Kainuwa Hadeja Albani yace abu na farko gwamnati ta rika biyan ma'aikatan jinya haƙoƙin su yadda ya kamata su kuma ma'aikatan lafiya ya kamata su daina raina abin da ake ba su domin sun fi ma'aikata da dama albashi mai tsoka na biyu ma'aikatan lafiya su sa kishin kasar su a zakatan su su rika duba halin da kasar mu suke ciki ke ciki su daina tsunduma yajin aiki akan abin da bai taka kara ya karya ba na uku ayi doka da zata haramta wa duk wani zababbe ko nadadde da kuma wanda ma bai taba yin mulki fita kasashen ƙetare domin duba lafiya yin wannan doka zai sa mahukuntan mu su bada duk wata kula a game da kiwon lafiya kasar mu sai biliyan mini ma'azu ƴan mama yace yau da gobe za a iya magance yajin aiki ne musamman a fannin lafiya idan gwamnati ta kula game da biyan bukatun likitocin sannan a bangare ɗaya su ma likitocin su zama masu godiya Allah su daina la'akari da rayuwar ƴan siyasa
Sai Mansur Almugumel yace salam yau da gobe ana wagganin ta hanyar cika alƙawuran da gwamnati take dauka lokacin da take zaman tattaunawa da kungiyoyi da hukumomin kiwon lafiya sannan da bibiyar bukatun su akai akai tun kafin su kai ga korafi
sai kuma Kaburu na malam Allah ya sa na faɗi sunan shi daidai yace assalamu alaikum yau da gobe matukar ana son a daina yaje-yajen aiki a ma'aikatan kiwon lafiya to dole ne sai gwamnati ta daina yaudarar al'ummarta ta samar musu da kayayyakin zamani da kuma kula da haƙoƙin su su kuma ma'aikata su ji tsoron Allah su kula da mutane kamar yadda suka yi alƙawarin za su yi dan su ma ma'aikatan ba imani ke gare su ba a tashi lafiya
To idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @Shehu Gandi yace a ba su kulawa sannan a sanya kayan aiki na daidai da zamani sannan su kuma su kula da aikin su
Sai kuma @Sani M Dahiru yace a kyautata musu a bisa dukkan abin da ya wajaba a ba su wannan shine kadai zai magance yajin aikin
Sai @Dangaya 2323 yace mafita ɗaya ita ce kowa ya dinga kallon na ƙasa da shi a bangaren yanayin rayuwa idan wani ya fi ka samu kai ma kafi wani dama haka rayuwa take
@Nuru_Dangwani kuma yace salam kowa dai ya ji tsoron Allah akan aikin sa ya daina danna na ƙasa da shi shine zai kawo zaman lafiya a ƙasa baki daya
to sai kuma @Yakubu M41 Umar Yace inganta ayyukan ma'aikatan gwamnati shine kawai mafita duk da dama su ma'aikatan ba su da godiyar Allah.
Sai @Salim Muhammad 1 yace yau da gobe hanya ɗaya ce kawai gwamnati ta rika biyan su albashi mai tsoka babu magana rike albashi wata ɗaya biyu ba a biya ba to idan aka yi haka ba matsala.
@Gazali ADC shine kuma yace yajin aikin likitoci a Najeriya ya zama al'ada ga likitoci a Najeriya. Komi kai da jaki sai ya ci kara.
To sai kuma daga ƙarshe @JP_Vinky yace ko tace adalci da sanin ya kamata da kuma tsoron Allah.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To yanzu kuma bari mu je ga mai fashin bakin al'amuran yau da kullum Malam Ahmad Abubakar Dakta ta hanyar wayar sadarwa amma dan ya mana tsokaci akan matsalar gaba daya in ka hado da bangaren mutanen gari gwamnati su likitoci
da kowa gaba daya Assalamu alaikum
Alaikum salam kaziya barkan mu da wannan lokaci tare da masu saurare
Barkan mu
dai Barka ka dai malama
Ayi sallah lafiya
Yawa
to kaji abin da muka dauko maganar yaji
to
ga layin ka yana wani tsap 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 haka ko za mu sake lalubar ka ne yawa dan yi magana mutum
in dai kuka kira yanzu fa iya kira na ɗaya lambar.
Bari mu kira ka ɗaya lambar.
Sai kiran
ka. In kuma ka faɗa mutane ɗaya lambar ka shafi lashi.
To kafin mu ƙara samu shi a waya, bari mu duba shafinmu na Facebook da masu biye da mu, mu ji me suke cewa. Kin ga Jafaru Anzali yace yajin aiki bai da kyau a kowane ma'aikata, musamman ma ma'aikatan kiwon lafiya. Fatan mu dai Allah ya shirya su. Sako daga shi Jafaru. Sai kuma ga waye ne, Ahmad Suleiman Bajoga yace malaman jami'a yajin aiki, malaman jinya yajin aiki, ma'aikatan mai yajin aiki, ma'aikatan jiragen sama ya kowa da yajin aiki.
To ku a ganin ku wake da laifi, gwamnati ko ku su masu yajin aikin?
Eh to ai shi isa maka ce bari mu lalubo
mal'amala,
saboda kin san abin da yake faruwa shine mutane wani lokaci akan ce wai laifi tudu ka taka naka ka hango noni, kila likitoci suna da nasu laifin sai su take su hango na gwamnati, kila gwamnati na da nata laifin sai ta kila ta take, kowa kila da nashi, ko su kansu mutanen gari ne kila suke yi wata gudunmawa suke ba wa al'amarin dan aga an yayyafa ma
su, kuma gwamnati kaman to abin ya musu nauyin ya musu yawa ne da ko ina dauka yajin aiki
ga kaman kowane bangarori kamar yadda dazu muke magana. Da fatan masu sauraron yau da gobe, dan Allah kar kuma na yajin aiki, kar ku yajin saurari. Sannan kuma duk inda dai aka ciza Bahaushe yake cewa wai a hura ko
to mun sake samu shi.
Ina jin salamu alaikum. Hello, yau wai magana mu ji yanzu ko zai dama? Wannan shine nada zai yafi kan. To bari a sake lalubar shi. Haka. To kin san abun haka yake dama wani
daga cikin masu sauraron mu.
Kin san kila saboda ruwa da aka
yi. Ake fama ne
ba. Mu san can ba kuma.
Kamar yadda masu sauraron mu suke cewa su likitocin su dinga duba marasa lafiya. Ni dai sai in ga gaskiya ne abinda suke fadi din. Likitocin su dinga duba marasa lafiya saboda akwai wa'anda fa saboda yajin aikin na Allah kadai san yawan mutanen da za su.
Amma kin ga kaman da aka yi hira da PRO din nan na Asibitin Aminu Kano
ya ce ba ni ma da naji sanaji to banda haka
ya ce ma kan ma a ki zuwa.
Amma ki sani da yake
su to kamar sun fi yawa ne kenan tunda har aka ji yajin aikin
aka yi suka yi wannan
zasu. Maryam din ga ya mana na san ki da san kwakule.
To ka gani to su ana
saboda ma kin ga mutane su da yawa ya sike ma abu
su ke su wana resident doctors din su ne likito, kananan likitoci ne masu horo masu neman horo dan su zama consultants dan yanzu akwai
asibiti. Oh, ba su zama likitoci
tukunna ba.
Su likitoci ne amma su ke sa su je su kwari.
Oh, kwarewa
kuma consultants din ba. To su ne dai suka tafi yajin aiki kungiyar su ba gaba ɗaya likitoci ba. To ka gani kenan suna da yawa kenan ma har abin yayi tasiri haka su.
Tunda wannan kila yana so ya kware a kwakwalwa, wance ya kware a kaza, wance ya kware a kaza, to kila su din ne ke.
To kuma sai ka ji maganar masu cewa a kamar masu wani hujjojin da masu
cewa
a sake fasalin ƙasa suna cewa kamar irin harkar lafiya, harkar
makara
kowa ta yi nata, kamar da sauran abin nauyi kamar yama
gwamnatin tarayya
yawa.
To wasu na wannan, sannan kuma akwai wa'anda zaki ga a cikin sakonnin suke magana cewa akwai wani lokacin an zauna an yi yajin aiki sai kiga an zo aka ce bari a zauna da gwamnati da wa'anda yajin aikin ya shafa da su kansu kungiyoyin, sai kiga an zauna an yi alƙawura na dadin baka a shashashayi kawai a watse, gobe ana tsammanin a ga alƙawari ya nuna sai a ji shiru.
To su kan maka
sai su sake dukofa
hesu. To ga wani wai shi Idris Alwasa ya ce ai rainin hankali malamin makaranta na primary da na secondary su ya kamata a kula.
Allah sarki.
Shi kuma abin da ya kowa abin da
ya kowa abin da ya kowa abin da sai da lafiya malamin makaranta zai koyar, shi kuma malamin likita hedal malami zai koyar.
To mun sake samun malam.
Yawa.
Kuma suna jin ku sosai yanzu.
Yawa mu ma mun fi jin ka yanzu.
Kuma abin da nake so na faɗa da sauri shine wato duk lokacin da aka samu bangare guda biyu sun samu safanin ra'ayi, kamar yadda a yanzu aka samu bangaren gwamnati da kuma bangaren su likitoci masu koyo waɗanda ake ce musu residential doctors da suke aiki a asibitoci na koyarwa a duk faɗin ƙasar Najeriya. To duk lokacin da aka ce an samu saɓani, ya kamata jama'a mu yi musu adalci ta kowane ɓangare. Mu lura da kowane ɓangare menene ƙorafinsa, kuma hanyar da ya bi ta gyara shin ita ya kamata ko ko me yake faruwa. Idan muka lura da abin da yake faruwa da gwamnatin tarayya da waɗannan likitocin sun samu saɓani akan harkar albashi da harkar alawansu, kuma wannan abun ba wai yau aka fara suka tsindimi yajin aiki ba abun nan ya buwata tara ana tayi a tattauna a daidaitawa ita fudan yajin aiki dan kadan kuma kamar yadda yake faruwa ta san wasu bangarori ma na harkar aikin gwamnati to gaskiya dan fara da su bangaren likitoci likita a duk inda kake in kuna saurare na ku likitoci ku gane cewa kullun abu daya da ake shaida ku shine tausayi ga al'umma tausayi da mara lafiya shi likita ana buƙatar duk yanayin da ya shige da wani yana tausayi ga wanda yake ciwo ba wai shi abin da yake so ba a tsarin yadda ake ciki kuna da haƙƙi ku nemi albashinku kuna da haƙƙi ku nemi alawarsinku ba wanda zai ce kun yi laifi saboda haƙƙinku kuke nema da wannan haƙƙin naku kuke ciyar da iyalanku da shi kuke sa iyalanku a makaranta da shi kuke kula da lafiyarku duk da kuna aiki a cikin rugun sini kuna aiki a cikin yanayi wanda cuta za ta iya kama ku kuma kuna aiki a yanayin kasan mu yadda take ciki ba kayan aikin kuma sai dai daru da hikimomi musamman irin naku gashi a wasu kasashen ana biyan ku albashi mai tsoka ba ku bar kasar ba kuka yi hakuri kuka jajirce kuka ce za ku bautawa kasar mu amma ba a biyan ku albashi to amma yanzu da kuke yajin aiki shin ita gwamnatin da kuke wa yajin aiki ita take cutuwa ko ku talaka wannan shine question dina shine tambaya ta ga likitoci na san abin da ake muku ba ai muku adalci ba amma da Allah in za ku tafi yajin aiki in har ta kama za ku tafi ku dinga barin wani bangaren ku suna aiki eh zamanin ku ce rabin ku su tafi yajin aiki rabi su tsaya aiki ko kuma ku ce a yi ne awa ko a awa 24 din nan za ku tafi yajin aiki na awanni kaza amma ku ce kun tafi gaba daya wallahi kuma in ba ku wasa ba sai ku ga abubuwan sun dawo kanku rigingimin da su faru da marasa lafiya ku kanku sai abun ya muku ciwo da bangaren gwamnati gaskiya gaskiya na maimaita na maimaita jama'an Najeriya da Afirka gaba daya duk wanda yake saurare na ya kamata mu dinga sanin wani irin shugabanni za mu dinga zabo wa kanmu tsakani ga Allah shugabanni ta kowane bangare ta kowace bangaren siyasa ba gwance ga wata siyasa ba gwance ga wani bangaranci ba gaba daya ina magana ne akan shugabanni a matsayina na mai yi musu adalci ya kamata a ce shugaba kai idan ƴaƴanka ba su da lafiya ko idan wani dan uwanka bai da lafiya za ka ɗauke shi ka kai shi asibitin kuɗi ko ka kai shi ƙasar waje talaka bai da kuɗin da zai kai ɗansa asibitin kuɗi asibitin nan na gwamnati zai kai
wani ko wani gari ma da yake gari shi ba zai iya kai wa bari ƙasar waje
mutane wahala suke ci ba abin da ya shafe ku ko rufe ido kun manta da a ce a inda ƴaƴanku ko ku kanku kuke zuwa ne wallahi ba za a yi rana kwana ɗaya ba za a yi ba sai sun yi magana an sai huta duk abin da yake faruwa
to Malam Ahmad ka ji mako ana yau mako kukan cewa kamar Najeriya ba ta ware isasshen kuɗi a fannin harkar kiwon lafiya
kamar kaso hudu ne ko ne
a cikin kasafin kuɗi zaka gani ba ta wuce kashi 5 cikin 100
yayi wuta kenan
to sai da kullum muna karban agaji daga waje me zaka ce game da wannan
gaskiya idan muka duba ga asibitoci harkar yadda tunda yau magana a asibiti take muke magana ki je asibiti mafiya yau asibitoci za ki ga gudunmawar da ake ba su mutane ne manya shugabanni masu kuɗi ko kuma NGOs suke ba su donation amma ainihin gwamnati ta fitar da kuɗin ta ce wani aiki wallahi tallahi ba sa wani ayyuka na kayan aiki da ba wani kayan aikin ya fi shekara 10 tunda aka ciyo shi ba aka ciyo wani abu ba kuma ba mu da management na abu shugabanninmu ya kamata a ce idan aka zo al'umma ba abin da yake shafi al'umma musamman lafiya sai ba da lafiya kake iya yin komai wacce tun nan a tsaya a duba shi mu daina ware makudan kuɗi wajen tafiyar da gwamnati wajen kula da 'yan majalisa kula da shugabanni a'a wannan harkar lafiya da sauran bangarori masu muhimmanci yake taɓa talaka ya kamata kaga kayan aikin nan wallahi tallahi babu isassu asibitocin ma sun yi kaɗan
Safinatu Sodengi da Julie Gasham da ta bada umarni da injiniyan mu Aiden da Ibrahim
Ibrahim Jarmai da ya sada mu ta Facebook Live. Ni Maryam Bashir Bagaje ke muku sallama daga nan Washington DC. Ku huta lafiya. Masu wasanni ba ta kyale ba. Dan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share ba.